والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم البعث والجزاء والنشور اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka masjidul muhajirin a wannan anguwa ta dan tudu a karce makoyo a cikin babban birnin jihar maradi a wannan kasa ta mu ta Niger a yau muna ranar juma'a daren asabar 5 ga watan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan 5 miladin Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimako Allah madaukakin sarki muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin waɗannan kwanakai masu albarka wannan shine majalisun mu na 6 a cikin tafsirin wannan kwanakai masu albarka majalisun mu na 24 a cikin tafsirin suratul baqara za mu tashi farkon aya ta 48 gabanin mu karanta ayoyin da za mu karantawa a yau muna tausali da wannan zama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya mana buƙatun mu na alkhairi Allah dukkan abin da ya tsananta gare mu ko ga ƴan uwan mu musulmi Allah ka maida shi mai sauki Allah muna tausali da wannan zama malum mu da suka karantar da mu Allah ka saka musu da alkhairi wayan mu da suka azamu a wannan tafarki Allah madaukakin sarki ka ji kansu da gafara da rahama wanda kuma muke raye da su Allah subhanahu wataala kara musu lahiya idan mutuwa ta zo mana mu da su Allah kashe mu masu imani Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar da ka ba mu Allah ka sanya mu zuriyar mu albarka sanya mu karatukan mu albarka sanya mu rayuwar mu albarka marasa kasuwanci a cikin mu ya Allah madaukakin sarki ka ba su kasuwa mai albarka Allah ka sanya albarka a cikin wannan unguwa ka sanya albarka a cikin gidajen mu Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu ta Niger inda za mu tashi aya ta 48 Allah ya ce wataku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wataku yawman la tajzi nafsun an نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
نعم
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
وَبَيْنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بُدِي أَنَّ آيَةَ الْفَطْرِ وَاتَّقُوا يَوْمًا ku ji tsoron wani yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a yinin da wata rai ba ta amfana wata rai da komai wala yuqbalu minha shafa'atun kuma ba za a karbi cetan mai ceto ba a ranai wala yu'khadhu minha 'adlun ba za a amshi hansa ba tasu a wannan ranai wala hum yunsaruna kuma sannan baza su samu cin nasara ba wannan aya malamai suka ce da Allah ya ce wattaku wawun wannan da ya kawo afafi ne jingina cikon magana ne na abin da ya gabata a shekaran jiya mun karanta cewa Ubangiji ta'ala ya yi umarni da mu tuntuntuni akan ni'imomin da ya mana to Allah madaukakin sarki sai ya atafi akan maganar ni'ima karar ni'ima ta samu dan adam yayin tunanin wayan shi ko dubana shi suka bashi wannan ni'ima sai Allah ya ce wattaqu yawman kullu tsoran wani yini ya kawo afafi na wau ma'ana kada ka rudu da lahiya kada ka rudu da mulki kada ka rudu da kowace ni'ima ka ji tsoron wani yinin da babu wani abin da zai amfanar da kai da komai ba a cetonka a yinin ba a hansarka a yinin sannan kuma babu cin nasara sai mutumin da ya zo da imani malaman lugha suka ce an ce ittaqu ana nahin ka kama kayi alwiqaya ma'ana kayi magani kayi dauki hamzari gabarin ciwo ya kama ka shine wattaqu yawman ai ma'ana ka muji tsoron wani yini gabanin yinin ya riske anan za mu ga yawman tazo a halin nasaba tazo kuma na kira Allah ya ce ku ji tsoron wani yini bai fassara wani irin yini bane a nan yan nakara yini saboda kada ma mu yi tunanin ko kuma dukkan wani mai tunani ya yi tunanin yinin ya ne zai kasancewa amma a wasu wurare Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fassara yinin da abin da yake ne a nan yinin ya zo mansub wattaqu yawman ma'anar wannan aya shine ku ji tsoro ittaqu shine fi'ili kuma fa'ilin shi yana nan a cikin wannan wawi idan zai zama ittaqu fi'il wa fa'il ku ji tsoro ku din nan da ake ba magana ma'anar shi ittaqu antum ku ji tsoro ku din nan sai zama waw shine fa'ili ittaqu shine fi'ilin maf'ulun bihi mansub sai zama yawman wani yini kuma Ubangiji ta'ala ya kawo shi a nakira bai kawo shi ba a ma'arifa dan ya nuna mamu yinin nan mai girma ne mai nauyi ne asiran kamtariran shine yinin ranar alkiyama a cikin alqur'ani mai girma Allah ya siffanta wannan yinin a suratul hajj Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim
ya ayyuhan nasu taqu rabbakum زلزلة الساعة شيء عظيم
يوم ترونها
تزهل كل مرضعة عما أرضعت
وتضع
كل ذات حمل حملها وترى الناس سخارى وما ولكن عذاب الله شديد
Allah ya ce ya ku masu imani ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu yawman ku ji tsoron wani yini ko kuma ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim Allah ya ce ku ji tsoron ubangijin ku gilgiza ƙasa al'amarin ta babba ne yawma tarawnaha ranar da ƙasar za ta gilgiza tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at duk wata wanda ta haihu ta gudu ta bar abinda ta haifa wa tadhu kullu dhati hamlin hamla duk wata ma'abuciyar juna biyu ta haihi juna biyan daga nan ya kai haihuwa ko bai kai haihuwa ba mata ce ko aljana ko dabba wataran nasu sukara Allah ce a yinin za ka ga kowa a cikin dimuwa da mayi Allah ce wa mahum bi sukara ba mayi ba ne suke azaba Allah ce take da tsanani kaga a cikin su a wannan sura ayoyi guda biyu na farkon suratul hajji Allah ya fassara mu me yake ni da wata go yawman la tujzi nafsun an nafsin shay'a a haka a cikin suratul nur Allah ce khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar suna tsoron wani irin yini yinin da zukata suke juyewa da kuma kallo ma'ana abinda zuciya ta daure ta yarda ta lamunce a gidan duniya mara kyau kuma ta dage akan shi to ranar alkiyama ana tashi to zukata za su juye kowa zai kudurce a kunkure duk wanda ya kudurce kafirci yana tashi ya gaggisa ta girgiza to nan zai kudurce lalle ya tashi a cikin banna zai zuciya za ta sake kuduri za ta gane gaskiya wal absar haka ganin mu na yau da gobe shi ma zai canza yadda kake ganin masu addini kamar su ne wahalalli to ana tashi ranar kiyama haka za a canzawa za ka koma kai din ne mutane suke gani cikin wahala haka a cikin suratul muzammil Allah ce fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba
kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba.
Allah subhanahu wa ta'ala ce fa kaifa tattakuna, taya ne ba za ku jin tsoro ba, ko kuma taya ne za ku jin tsoron Allah, in kafartum, in kun kafirce a ranar da za ku ganin dan yaro karami ya tashi da gurgura. Ma'ana yaushe ne za ku jin tsoron Allah sai ranar da kuka ga yaro karami ya tashi da gurgura, ko ko yaushe ne kuna nan kuna kafirci sai ranar da kaga dan yaro an tada shi jinjiri ya tashi da gurgura, lokacin ne mutum zai tsorata. A wata aya Allah yake cewa ya khafuna yawman kana sharruhu mustatira, mutanen kwarin suna tsoron wani yini wanda sharrin shi a bayyane yake yana tashi, kowa zai ganin sharrin yinin ranar alkiyama, babu kara babu koyo a ciki, abinda ka aikata din nan shine wanda zai iske ka, ba a koyi ma a gidan duniya ko kuma ba a koyiwa a gidan lahira. Shi yasa mutanen kwarin suke cewa inna nakhafu min rabbina,
inna nakhafu min rabbina yawman abusan.
Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, suna cewa muna tsoro daga ubangijin wani yini wanda yinin yake darime, yinin da babu dadi a cikin shi, abinda kawai ke dadi aikin alkhairin da mutum ya yi da shi. Kuma haka suke cewa wa yadruna wara'ahum yawman thaqila, suna tsoron abinda ke bayan su na yini mai nauyi mai wahala. Shine nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya boye maganar yinin, ya ce wattaku yawman, ku ji tsoron wani irin yini. Wani yini ne? Shi ne wasu ayoyi daga cikin Alkur'ani suka fassara mana, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Baqara hayyau aya ta 200 da wani abu yake cewa wattaku yawman turja'una fihi ila Allah,
thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
Allah ce ku ji tsoron wani yini wanda za ku koma a wajen Allah a cikin yinin nan, ranar da kowa zai hito waye tsaye gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sannan kowace rai za a saka mata, za a tuka mata abinda ta aikata, za a ba kowa abin shi ranar alkiyama kenan. Wa hum la yuzlamuna, Ubangiji ta'ala ce ba za a zalunta kowa ba akan abin da za a bashi na yake shi. Allah ka sa mu tarda alkhairi. Allah ce la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wata rai ba za ta amfana wata rai da komai ba ranar alkiyama. Uba ba zai amfana dan shi ba, sai kawai uban da dan mutanen kwarai ne. Haka da ba zai amfani ba mahaifin shi ba, uwa ba za ta amfana dan ta ba. Duk yadda kaga mata a gidan duniya suna kini bibi cikin san ƴaƴansu na kwarai da wanda ba na kwarai ba, uwa ba ta iya yadda dan ta duk yadda ya kasance. To ranar alkiyama Allah ya ce wa tadu kullu zati hamlin hamlaha, kowace mai ciki za ta ashe abin da ke cikin cikinta, za ta juya mai ba ta da hadu amma amdat, akan ma abinda suke shayarwa za ta yi wurgi da shi da ruga saboda tashin hankali na yinin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wata rai ba za ta amfana wata rai ba da komai a ranar alkiyama. Yake cewa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a,
yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a
wal amru
yawma idhin lillah.
Allah ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, ranar da wata rai ba za ta amfana wata rai ba da komai. Wal amru yawma idhin lillah, al'amarin ranar alkiyama na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ce suratul Luqman Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi,
nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an walidihi shay'a,
walidun 'an waladihi
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا.
Aya akwai sha'ada mala ya kara ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane insha Allah ittaqu yawman ku ji tsoron wani ne wa ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wa khshaw yawman kuma ku tsorati wani ne la yajzi walidun aw waladi ranar da uba ba zai amfanar da dan shi ba da komai wala mauludun haka shi ma wanda aka haifa ba zai amfani mahaifin shi ba da komai shine wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a. Ashe a gidan duniya ne zaka ga uwaye suke ta kokari su hada su tashi su ci haram su yi shirka su yi bid'a su yi zalunci su yi babakire su yi handama su tara dumbin zunubai ba dan komai ba saboda yaran su a gidan duniya. Allah ce ranar kiyama kana shi kana gani in baka tarbiyyantar da yaron ba zai ci kwana kai ya ce ya kai baba ka zalunce ni zo mu ci wajen Allah a biya mana haƙina saboda bai samu tarbiyya ba daga wajen ka. Ubangiji ta Allah rana da kiyama bai tambaye kowa akan dukiya ni ka bar ma yaran ka ba amma wannan tambayar kai abinda mutane suka ci a gidan duniya ba tambayar da za a ma bace a lahira. Allah subhanahu wataala yake cewa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan
واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى.
نعم مجي تعالى سيكي توا كومرتي ايام كدسي سلا كومرتي سودة تربية كودا مصوع الديني على تيرانا لكياما باب متنبيكو عرزكينسو زا متنبيكو اكن عبادة kuma yaron daga kai bakin yanka da ya balaga ka gama inda za a tambaye ka lokacin gabanin ya balaga kada wani matashi ya boye cewa ranar alkiyama baban shi za a tambaya duk wanda ya fara mawulki to da shi da baban ya sun yi haihata haihata da kaga sun gamu lahira to sun yi aikin kware idan dan yayi aikin kware uban bai ba to ranar alkiyama Allah zai ba dan aljanna idan uban ne bai yayi aikin kware dan bai ba to babu uba babu da ga duk wanda mahaifin shi yayi bakin gwalgwadan tarbiyyantar da shi gabanin ya balaga. Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'un walau kana za qurba. Allah ya ce wata rai a ranar alkiyama ba ta daukar da yin wata rai kowa zai ji kanshi ne. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya Abbasu amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtari nafsaka yace ya kai Abbasu faffa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanan baban shi kenan yace kai ta kanka ka shi ka nemi aljanna ka shi ne ishtari nafsaka ka fanshi kanka da kanka. Annabi yace la ughni anka minallahi shay'a ba na amfanar da kai da komai a wajen Allah indai baka zo da imani ba. Haka annabi ya ce ya safiya sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ki safiya ammata rasulillah faffar tantun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ughni anki minallahi shay'a ba na amfanar da kai da komai. Annabi ya ce wa ya fatimata bintu muhammadin ya ki fatima diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salini min mali ki tambaye ni daga dukiyata dukiyata ta wace ki tambaye ni a gidan duniya mutum ko ba na kwarai bane yana fadan shi dukiya. Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima ta tambaye shi la uni anki minallahi shay'a ba na amfanar da ki da wajen Allah da komai idan ya zamana annabi Muhammad sira da aminci Allah ya tabbata gare shi za ya gaya matantin shi ya gaya ma kanan baban shi ya gaya ma diyar shi wanda yake so a duniya yace Fatima tu bid'atun minni wa ana bid'atun minha Fatima tsoka ce daga gare ni nima wani yanki ne daga Fatima. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tu tayi da nemi akanta a gidan duniya ta hanya aikata alkhairi annabi ba zai amfanar da ita daga komai ba a ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam. shi dan ya zamana haka ne al'amarin yake to babu wani malami wanda zai amfanar wani dalibin shi haka babu wani shehi da zai amfanar muridin shi babu wani mai kudin da zai amfanar da kai da komai duk mutunan da ya aika ka wajen boka saboda yana da kunci yace da kanshi baka zuwa saboda ranar alkiyama za a intabarra alladhina tubu min alladhina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab kuma za a baran da shi kada dan kana yaron mutun ya tura ka gidan boka ya hallaka ka kada dan kana bayan dan siyasa ya gwada ma mummunar hanya ka bi kada dan kana son mahaifinka ya hallaka ka dan kada danka ya hallaka ka kada shehin ka ya kai ka ya boro babu wani shehin da zai amfana kowa a wajen Allah ayat mutum muke tafsiri a yau tace la inna shafa'atun wala khullatun babu titu a ranar alkiyama kowa za ya taka shi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratu abasa yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم
يومئذ
شأن الله يجي يوم يفر المرء من أخيه رانا دمتم زا يغد يروغا يبر أبوكيش دا أبوكي دا كرغما إن ديبا متنا وقريباني to da kai da shi ranar alkiyama za ku har wasan buya kowa yana tsoron kada wani ya ganshi ya shawo shi saboda sun hadu a cikin mummunar hanya wa ummihi wa abihi mutun zai rugu ya gudu ya bar mamman shi ya bar baban shi na ana nahi in an zo lahira babu imani babu sunna mutun yayi abin da ya ga dama a gidan duniya wa sahibatihi wa banihi haka mutun zai gudu ya bar mata wanda ita ce ta halakar da shi wa banihi ya gudu ya bar ƴaƴa da kullu mri'in Allah ya ce kowane mutum a ranar alkiyama daga cikin mutane sha'anun yuhuni sha'anin ya ishe shi shi ma ta kanshe yake da kaga an hade a ranar alkiyama to ta yi dadi ne amma ana tashi kowa gudun kowa yake in an bada littafi a hannun dama a lokacin ne mutum za ya kururuwa ya ce ha mu qara'u kitabiya tai dadi kenan ga littafi na ku karanta in ka ba tai dadi ba mutun za ya koyiwa za a rinka nema wani ina littafi yace lam uta kitabiya ba a bashi littafin shi ba ashe shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa kuwa cikin wannan aya Allah yake cewa mu ji tsoron wannan yin cikin suratul mu'minun Allah ce fa idza nufiqa fi suri
idan
Allah ce fa idza nufiqa fi suri idan aka yi busa a kaho mala'ika na nan da kaho annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halicci mala'ika yana nan da kaho jira kawai yake a busa a bashi umarni ya busa ba abin da yake yana nan da kaho annabi ya kira mun tsira da aminci su tabbata gare shi cewa alkiyaman nan ta zo inna ma bu'istu ana wa sa'atin ka hataini an turo da ni da alkiyama kwatan kwatan haka ma maliki sa'in nuna as-sababata wal wusta ya nuna hannayen shi guda biyu yake nuhin daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi zuwa alkiyama babu wani annabi abinda kawai mala'ika ke jira a bashi dama ya busa yana busawa da za a busawa yanzu dalilin al'arama kowa ta kanshi zai ba wanda ya san wani dukkanin kowa zai wace in kaga mun hadu to ta yi dadi ne an ba wani littafin hannun dama an ba wani to a lokacin sai kuma a dawo a hade dan haka kowa daga cikin mu yayi kokari ya ribanci rayuwar shi gabanin mutuwa da iske shi kada ya zamana cewa rayuwarka ba ka da wani lokacin da kake ribanta kake ambatan Allah ko kake karatun alqur'ani ko kake wani zikiri kuma zikirin da zaka yi wanda Allah da manzo suka yi umarni da shi kada a ruda ka da cewa karanta kaza su kafa 100 kaza kafa 1000 kaza a kai abinda Allah ya umarni da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi umarni da shi kuma sananne ne kowa ya san shi adhikar nasahi ga sunan rubuci a cikin hisnul muslim adhikar namarice ga sunan rubuci azkar na tsaro ga sunan na neman wadata ga sunan na neman lahiya ga sunan wurin a musuluncin mu yazo da komi da komai idan kai wannan ne zaka samu lada shine idan ka tantar irin waɗannan ladar rana alkiyama to sai ka samu ci gaba ka samu nasara amma idan mutum bai zo da wannan barana alkiyama to zai tashi cikin wanda suke wahala ba za su samu cin nasara ba a rayuwar su ta wanda suka yi a gidan duniya kuma kudi ba su da amfani a can wurin kada kudi su buɗe mutum kudi ba su da amfani arziki bai da amfani wajen Allah babu abin da ke da amfani sai imani duk abin da ka tara a gidan duniya anan zaka bare shi ana tashi ranar alkiyama ba ka tashi da bara ko guda in dukka maradin kowa baranka ne to an tashi alkiyama kai kadai ka zo duniya kuma kai kadai zaka tashi ubangiji subhanahu wataala cikin wannan aya da muke tafsiri yake gwada mana babu ceto a ranar alkiyama ana tashi to babu wanda zai ceta wani da yace la tajzi nafsun an nafsin shay'a sai Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'atu ba a karbar ceto daga wajen su wala yu'khadhu minha 'adlun ba a neman hansa daga wajen su babu wani wanda zai hanshi wani wajen Allah subhanahu wata'ala wannan kuma babi ne babba a cikin babin aqida wajen ahlus sunna wal jama'a cewa ceto a ranar alkiyama yaya lamarin shi yake ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma addinin musulunci ya gasa ceto a gida biyu na farko shine ceto a gidan duniya akwai ayoyin ceto wanda ake yawan karantawa to ceton nan gida biyu ne akwai ceto wanda yake na gidan duniya akwai kuma ceto wanda ake yin shi a lahira Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa yace man yashfa shafa'atan hasanatan
yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha
man yashfa
shafa'atan sayyatan yakun lahu kiflun minha
na'am
wa kana Allahu ala kulli shay'in mukita
wannan aya tana nahin ceto na gidan duniya kenan Allah ya ce man yashfa shafa'atan hasana wanda da yayi ceto ceto mai kyau ya kullahu nasibun minha zai zama yana da rabo a cikin wannan ceton na lada wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda yayi mummunan ceto ceto mara kyau a gidan duniya ya kullahu kiflun minha zai zama yana da dosanan zunubi na wannan ceton da yi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance akan dukkanin komai mai kiyayewa ne wannan ceto da ake magana ana magana ne na ceto a gidan duniya mutum ne yake aikata alkhairi sai ya fada wani yanayi ko mutum ne ya samu kasuwa ka tabbatar da zai samu alkhairi sai ka cece shi ka ara mai kudin da zai yi wannan kasuwa ba tare da riba ba idan ya gama kasuwar ya maido ma kudin ka shi ya ci riba ka cece shi ka samu lada shine man yashfa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha ko kuma mutum ne zai faduwa kana da izinin ka kama shi ka tallafa mashi ko ba yana haya kana da izinin ka jinyar shi ko kuma kana da izinin ka sa a mai wani abu bisa kyakkyawan manufa bisa kyakkyawan tahiya bisa cancanta to wannan shine ceto na gidan duniya wanda yake mai kyau man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda kuma yake ceto ceto mara kyau ka kama barawo ka tabbatar da barawo ne ka fito shi a kama mazinaci ka tabbatar da mazinaci ne mutum yayi laifi wanda ka tabbatar da yayi laifin ga abin da ya aikata karara al'umma za su sutu da irin su saboda matsayin ka na kudi ko na mulki ko na siyasa ko abin da yake ma da wannan sai ka fito da shi Allah ya ce ya kullahu kiflun minha yana da dosanan zunubi na abin da ya aikata wannan ita ce ake ce ma ash-shafa'a shafa'a a gidan duniya ce to shi ma ana yin shi ne kowa daidai abin da yake iyawa dukkanin mu nan taron mu da za a cewa wa zai ceci wani ya ara mai wasu makudan kudi babu mai kudin da zai mai wannan cetan, da za a cewa wane ne zai iya cetan wani a mai wani abu kaza, to idan ba za ka iya ba kai ma ka san ba da kai ba yake, to ake ashe a gidan duniya ma ana yin abin da hankali ke dauka da shari'a ta yarda da shi. Na haka babu wani wanda ya mutu zai iya cetan mai rai, babu shi, duk waliyanta karshe kuma duk fashirce shi, mai rai yana raye a bayan kasa zai wadu, wato babu wani matacci wanda zai iya tunkule ma wannan wadu sai ka wanda ke kusan ka kuma yana rike ma wannan wadu. Wannan shine cetan gidan duniya wanda yana yiwuwa ya cika sharadin shi. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abi Musa al-Ash'ari yarda Allah tabbata gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza ja'ahu sa'il, idan mai tambaya ya zo, aw tulibat ilayhi hajatun, ko wata bukata ta zo, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ishfa'u tushu, idan mai tambaya ya zo, misali ana zaune wani yace da Allah bashi sadaka, to sai ka bashi, Annabi yace ku cece shi, ishfa'u tushu, ku taimaka mai za ku samu lada. Idan wani ya zo yana buƙatar ku dauki kaya ko azame saman moto ko mota ko abin da ya kama da wannan, Annabi ya ce ku kama mai cikin bin buƙatar shi, wa yaqdi Allahu ala lisan nabihi sallallahu alaihi wasallam ma sha'a, Allah yana bin buƙatar mutum lokacin da ya ga dama, mutum ne yana cikin tashin hankali, yana da takardar likita ko yana da wani abu makamancin haka, sai ya zo wajen al'umma musulmi ɗan uwanya mai ɗan baka mai dala mai ƙarami a tattara a bashi ya shi biya bukata, sun cece shi kuma za su samu lada, ceto mai kyawu a gidan duniya kenan. A haka akwai ceto na biyu, shine ceto a gidan lahira, idan an riga an mutu ranar alkiyama shin za a ceto ko ba za a ceto ba, nan ma malamai ko kuma alqur'ani da lallan shari'a sun kasace ceto na gidan kiyama gida biyu. Akwai ceto wanda za a yi shi bayan an tai lahira ga mutanen kwarai, Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa man alladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
alladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi,
na'am,
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Allah ce man alladhi yashfa'u indahu illa bi idni, wane ne ya isa yayi ceto a gaban Allah wajen Allah sai da izinin Allah. Ashe akwai ceto wanda ya tabbata ranar alkiyama Allah zai ba da izini wani ya ceto wani, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, sai kursiyuhu as-samawati wal ardu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Haka akwai ceto a cikin suratul anbiya, Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, Allah ya ce ba su ceto sai ga wanda Allah ya yarda a ceta, hum min khashyatihi mushfiqun, kuma kan wannan Ubangiji subhanahu wataala suke tausaya ma wanda aka yi umarni da su cita a ranar kiyama. A haka Allah subhanahu wataala a suratu Taha yake cewa yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman, Allah subhanahu wataala yake cewa ranar da ceto bai amfana sai wanda Allah ya yarda a yi ceto gare shi, kuma Allah ya yarda da maganganun shi. A nan malumai suka ce idan ka ashe hankali za ka cetan alkiyama wanda ya tabbata yana sharaɗa guda uku. Sharaɗi na farko shine ya zamana musuluncin wanda za a ceto, wanda za a ce to ya zamana cewa shi din musulmi ne ya mika wuya ga Allah subhanahu wataala. Idan mutun ya zamana ba musulmi bane, to wannan mutunan ba za ya yi ceto ba ko ba za a cece shi ba. Da haka kafiri ba ya cetan musulmi, haka musulmi ba ya cetan kafiri a wajen Allah subhanahu wataala. Ala tu andirum yawmal azif wa ta'idhil qulubu ladal halajari kazimin malil zalimina min hamimin wa la shafi'in yuta.
Andirum yawmal azif wa ta'idhil qulubu ladal halajari kazimin
malil zalimina
min hamimin wa la shafi'in yuta.
Allah ce malin zalimina azzalumai ba su da min hamimin masoyi wala shafi'in ko kuma wanda za ya cetar su. To an ce azzalimi ana nahin mushriki a nasi na alqur'ani mai girma. Alqur'ani wani lokaci yana ce ma mushriki azzalimi, kamar da Allah subhanahu wataala ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum ya rasulullah ai kowa azzalimi ne, wani ya zalunci kanshi bai yi sallah ba, wani ya zalunci kanshi bai yi sadaka ba, wani ya zalunci kanshi bai yi kaza ba, wani ya zalunci kanshi yayi ƙarya. Sai annabi ya ce a'a, ai zaluncin da ake nihi ku karanta abinda Luqmanul Hakim yake ce ma dan shi, wa idh qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushriku billah inna shirka Allah ce ku manzon sallallahu alaihi wasallam yake ku karanta abinda Luqman yake ce ma dan shi, ya bunayya la tushriku billah, ya kai dana kada kai shirka da Allah. Sai ce mimi inna shirka la zulmun azim, ita shirka zalunci ne babba. A shi nan yana nihin zaluncin da aka ce malu zalimina min hamimin wala shafi'in yuta, ana nihin dukkan wani mushriki ba ya da masoyin da za ya cece shi a gaban Allah subhanahu wataala. To kuma wannan mushrikin ko mahaifi ne. Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cewa ya mai koyi da Ibrahim, sai maganar Ibrahim da ya ce ma baban shi zan nema ma gafara, Allah ce kada bi koyi da wannan maganar. Haka Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi Ibrahim bai ma kamata ga masu imani ba su rinka nema ma wanda suke mushrikai gafara, saboda suna bata lokacin su ne.
Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim.
Subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyi yake nuna mana bai kamata ba ga mai imani ya rinka nema ma mushriki gafara. Mushriki kuma ba wani mutum bane wajen daban, a mutane dai waɗanda wanda muke rayuwa da su wanda sun kin yarda da Allah. Shirka shine tsayi, shine buri, shine aiki da aljanni cikin abinda Allah subhanahu wataala ya hana, shine ake ce ma shirka. Shine arwa, shine duba, shine tanhi, shine tsoron wani Allah, shine bautar itace, shine bautar aljanni, shine bautar shehwannai, shine yarda da wani abu yana iya kasancewa gare ka ba ta hanyar Allah ba. Shine jin tsoron mushriki. Mushriki ya ma barazana, yana iya hindo ki daga gidan aure ki yarda, to ke ma kin bi sahu ba a so. Fala ta khafuhu ma khafuni in kuntum mu'minin. Wannan shine ake ce ma shirka. Shine mutane suka kasa ganewa yanka ga wani Allah wanda ba Allah ba. Duk mutumin da yanka bunsu ko akuya ko zakara ko kaza ko wani abin da ya kama da wannan, da wannan Allah wanda ba Allah ba ta umarnin aljani ko umarnin wani buka duk wannan mutunan yayin shirka kuma an mutu ba a tuba ba to shine ake maganan nan babu maganan ceto za a dawwama a cikin wutar jahannama kuma kowane ne mutunan ko annabi ne ai haka Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa takunanna min khasirin ko annabi ne a ubangiji subhanahu wataala a wani wuri ma sai da zana annabi guda 18 manya dan haka kada wani ya rudu da sallah biyar wallahi da sallah da azumi da sadaka da hajji da umara suna samun gindin zama ne in akwai kalmar tauhidi in babu to babu wani abin da za kai da kai da Kirista ko kudai uban kudai bal ma wani lokaci Allah subhanahu wataala ya hima Yahudawa da Kiristoci uzuri akan wanda ya mutu yana bautar wani Allah to shi yasa babu wani wanda zai ceci wani a ranar alkiyama sai idan ya zamana an zo da asalin tauhidi a gaban Allah subhanahu wataala sharadi na biyu bayan an zo da tauhidin ma sai an yarda sai Allah ya yarda kamar da Allah yake cewa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun sharadi na uku malamai suka ce shine idnullahi ta'ala bishafa'a sai Allah ya bada izini man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni ma min shafi'in illa min ba'di idni dhalikum Allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun ubangi ta'ala zai bada izini kuma ba zai bada izini ba sai ga mutunan da ya mutu yana mutunan kware yana da tauhidi shi kadai ne za a cewa wala ba wala izini amma da yadda za a gani a gidan duniya kuma inda zaka gane ba shirka ba ta da kara wajen Allah subhanahu wataala a ce yau ga wani mai gida ko mutum kaza ko yaya kake da shi a ce in ka hita daga gidanka to shi ma dakin shi dakin ka dakin shi ba tare da ka sani ba iyalinka suna ha'intarka in ka hita to shi ma shuguwa yake biya bukatar shi yadda kake biyan bukatar wajen iyali radda da asiri ya tuni da kai da wannan mutunan kun yi baran-baran da kai da wannan mata kun yi baran-baran to balle ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala yake to al-aghna shuraka'i 'ala shirki man ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu a yana daga cikin nau'in ceto wanda za a yi a ranar alkiyama bayan mun ji yarda Allah subhanahu wataala da wanda za a ceto da sharadan ceto shine mala'iku da annabawa da masu imani mala'ika za a ceto annabawa za su ceto masu imani za su ceto to anan ne ake boyewa sai a ce mai imani ai malam wane shehi wane mai imani ne mai imani shine mutunan da ya mutu yana rike da tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ake ne da masu imani kuma imanin nan bai da alaka da malanta so tari mutane suka ruduwa da malanta da malami da dalibi da dan kasuwa daga magarin mutane kowa imanin shi ne zai yadda shi balma a shekar a cikin karatun mu na satin nan mun karanta yadda malumai za a fara kunna wutar jahannama da su idan ba su yi aiki ba da abin da suke gani a to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi Imam Muslim daga Abi Sa'id al-Khudri radiya Allah tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mala'iku za su ceto shafa'atil mala'ika wa shafa'an nabiyyuna wa shafa'al mu'minun falam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qablatan minan nar mala'iku za su ceto a ranar alkiyama za su bada shaida akan wani mutunan kwarai ne a haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabi za su ceto ubangiji ta'ala za ya ceto to wannan ceton idan an zo a ranar alkiyama dalilin da zai sa a yi shi mutum ne abokin mutum suna tare aikin addini ya gama su ga tauhidi ga sunna amma sai a samu kuskure wani ya dara wani kuma suna so su mai da majalisar su da alakar su a waje guda to sai dan uwan shi mai imani ya cece shi sai ya kara girma ko kuma uba tsakanin ƴaƴan shi ko kuma ƴaƴa tsakanin uba ko kuma uwa tsakanin diyanta idan an shiga aljanna an zama mutanen kwarai ko kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar da zai ceto ga dan ayi hisabi kuma an ga mai hisabin wasu shiga wuta saboda ƙarya, wani ya shiga saboda sata, wani ya shiga saboda zina, wani ya shiga saboda cin amana, wani ya shiga saboda musguna ma makwabci, kowa da dalilin da ya kai shi. Amma akwai gimshiki wajen Allah, shine akwai tauhidi, to sai a yi ceto, a hito daga azabar da ake a dawo cikin aljanna. To wannan ceto dukkan nusus na Al-Qur'ani mai girma da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da su. Abinda ke sa kuma ai wannan ceton akwai karatun Al-Qur'ani, ko da mutum yana laifi amma sai yana yawan karanta Al-Qur'ani, to Al-Qur'ani din zai cece shi, amma zai cece shi in babu shirka. In ka haraci Qur'ani sai ka koma tsoba da shi ka zama mushriki, to ranar alkiyama babu kai ba Al-Qur'ani. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka, shi wannan Al-Qur'ani hujja ce gare ka ka shiga aljanna, ko kuma hujja ce akan mutun ya shiga wutar jahannama. Anan ma aka ruda mutane wani ai hafizi ne, kullun karatun Qur'ani yake, yana karatun Qur'ani, amma in mushriki ne to babu shi, babu Al-Qur'ani, ko ba zai cece kowa ba, ko ba wanda zai cece shi. A haka abu na biyu wanda ke cetan mutane shine azumi. Azumi zai zo kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za ya ceto. Haka abu na uku wanda ke ceto a ranar alkiyama shine sallar gawa. Idan ya zamana mutunan kware ne, sai mutane suka mai sallah da yawa, suka zo suka mai addu'a, to wannan mutunan ana sa ran wannan mutanen su cece shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Haka akwai ash-shahada wanda mutun zai yi shahada, mutun ya mutu a hilin daga, ko kuma mutun ya mutu da ciwon ciki, ko kuma wasu ababe wanda shari'a ta tabbatar da cewa shahada ne. Idan muka kalli wannan gumin dungulan na farko na ceto, da wanda za a ceto, da sharadan ceto, da sababan ceto, wannan ya tabbata a cikin Al-Qur'ani, kuma ba kowa ke samu ba sai mutanen kware. Akwai ceto na uku ko kuma na biyu a cikin ceto na lahira, shine ceton da Allah ya kore, wanda muke ta gayi cewa babu shi a ranar kiyama. Duk mutunan da ya mutu yana shirka, wallahi babu mai ceton shi, kuma shi ma ba ya ceton kowa. Allah ce wataqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atun, ba a karɓar ceto, wala yu'khadhu minha 'adlun, kuma ba a amsar hukunci, wala hum yunsarun. Haka a cikin suratul baqara Allah ce ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a. Allah ce kowa ya hidda ruwa, ya hidda mako, ya hidda san duniya, ba ta amfanar da kai da gobe, ka nemi lahiranka. Idan Allah ya baka dukiya, ya baka damar samu aljanna. Allah ce anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar, ku bada, ku tausaya, ku hidda, ku taimaka ma marashi, mimma razaqnakum, daga abinda muka azta ku, min qabli an ya'ti yawmun, tun gabanin wani yini ya zo, la bay'un fihi, yinin da babu kasuwa a ciki. Duk wanda yake da hanya ta kasuwanci, to ranar kiyama babu kasuwanci, babu wani dan kasuwar da zai kasuwa. Wala khullatun, babu wata abota. Allah ce wala shafa'atun, babu ceto. Wal kafiruna humuz zalimuna, kafirran nan su ne azzalimai. An ce kafirai ana nahin kafiri wanda bai yi imani, ana nahin yahudi wanda ya ƙi yin imani da Annabi Muhammad, ana nahin kirista wanda ya ƙi yin imani da Annabi Muhammad, ana nahin mushriki wanda su ne dukkanin su an tattara ake ce ma kafirai. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa anzirul ladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul shu'ara, fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Mungin ta'ala ce wa anzirhum yawmal azifati idil qulubu lada alhanajiri kasimin ma lil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta'. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam, hadisin Muslim wanda Abi Darda ya rawaito, yake cewa naji Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yana cewa innal la'anina la yakununa shuhada aw la shufa'a yawmal qiyama. Koda akwai tauhidi, in ya zamana bakin ka sai tinuwa, to annabi yake cewa masu yawan tsinuwa zage-zage ba su shingu a ranar alkiyama kuma ba su ceto a ranar alkiyama. Shi duk mutumin da ke son ya ceci dan uwan shi a ranar alkiyama to kada ya zama mushriki, kada ya zama kafiri, kada ya zama kirista, kada ya zama bayahudi, ya zama musulmi tantagarya. Sharadi na farko kenan a cikin musuluncin ma kada mutum ya zama da ananne mai yawan zagi, waɗannan su ne zai sa ya ceto. Amma duk wanda yake tunanin ko aboki ko kuɗi ko wani abin da ya kamata wannan za su ceto a ranar kiyama, Allah ce babu wani ceto wanda wani zai ma wani a ga hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Naka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gane da mu gaskiya, ya ba mu iko aiki da ita, kana da mu ƙarya ya ba mu ikon kauce mata, wanda mun ga daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu da mu da ku a cikin lada kuskure ko tuntuba halshe Allah madaukakin sarki ya fi mana. Sallallahu sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.